nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Amina Buhari Auna ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokaci yau Laraba 3 ga watan Yuli na shekara 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda al'ummar jihar Adamawa suka fara maida martani dangane da wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta wanda ya nuna wani sanata daga jihar yana marin wata mata. Har ila yau akan batun za ku ji cewa majalisar dattawa ta kafa kwamiti domin yin bincike akan wannan takaddamar. Yau muna son jin ra'ayinku akan ya kuke ganin ya kamata shugabanni su zama abun koyi ga al'umma. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta yi ne.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutum 44 sun rasa rayukansu, kana wasu 130 sun jikkata a daren jiya Talata, yayin da aka kai wani harin sama akan wata cibiya da ake tsare da bakin haure a Tripoli, babban birnin Libya. Wani babban jami'in ba da agajin gaggawa da ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO, Dr. Hussein Yunis Hassan, ya faɗa wa muryar Amurka cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun fito ne daga ƙasashen Afirka da suka haɗa da Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Mauritania. Wani jami'in ƙasar ta Libya ya ce adadin mutanen da suka mutu zai iya haura wanda aka bayar, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da ayyukan neman waɗanda suka tsira da ransu. Hukumomi a Tripoli dai sun ɗora lakin harin ne akan dakarun Khalifa Haftar da ke jagorantar wani ɓangaren dakarun ƙasar a gabashin Libya. Wata gamayyar shugabannin da ke jagorantar zanga-zanga a Sudan ta amince za ta yi tattaunawa ta kai tsaye da sojojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin ƙasar domin a cimma matsaya kan wanda zai ja shugabanci gwamnatin da za ta ba da dama a yi sabon zaɓe. Gamayyar mai suna Alliance for Freedom and Change ta amince da zaman tattaunawar ne a yau Laraba, bayan da wani mai shiga tsakani da ƙasar Habasha ya mika buƙatar neman a yi zaman, in ji kakakin gamayyar Madani Abbas Madani. Kakakin ya ƙara da cewa an amince za a yi zaman ne bayan da suka gindaye sharaɗin cewa tattaunawar ba za ta wuce ta tsawon sa'o'i 72 ba. A yau Laraba, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sauci daga takunkumin da aka saka mata ba.
تمام اقدامات که ما انجام میدیم در یک ساعت قابل بازگشته به شرایط قبلی.
یچی زمی ای سویا اکالا تفیان مچکین سا آگودا ایدن هزا اچی گبا دمتن تمسای دمک چما میسا کو کدامو من پروان نمسای وچی اکا چما دبو بید شایبیر ایتا چی اکوری پرگباد دا اکی چی و ایران ناک ایرا مکامن نوکیلیا لامرن دیسا اکا سامو دامد دا کلی اددن یرن انزوها کشی اکو دا ستن دبکوی ونده بزی وچی یوان کلو ری اکو با. Shi dai adadin na kashi 367 ya isa Iran din ta kera makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki wanda ya gaza kashi 90 da ake bukata idan ana so a kera makaman nukiliyan. Kwana guda bayan da wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana cewa sun haƙura da bukatar da suka mika ta a saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a baɗi saboda kotun ƙolin ƙasar ta haramta saka tambayar a wani hukunci da ta yanke a makon da ya gabata. Sai gashi a yau Laraba, shugaba Trump ya ce gwamnatinsa za ta gwada saka tambayar. Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya ce rahoton cewa ma'aikatar kasuwancin Amurka ta fasa saka tambayar, wato batun ɗan ƙasa a ƙidayar jama'a da za a yi a ba daidai ba ne, kuma labarin ƙanzon kurege ne. waɗannan kalamai na Trump sun haifar da rudani kan batun saka tambayar waɗanda ya bayyana su bayan da ma'aikatar harkokin kasuwanci da ta shari'a ƙasar suka ce sun janye daga batun. Wani sabon rahoto da Inspector General na hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ya fitar ya kwatanta yanayin cunkoson da ke cibiyar da ake tsare da bakin haure a jihar Texas a matsayin mummunan yanayi, inda har wani babban jami'in cibiyar ya ce yana yi wa ma'aikatansa fargaba domin a kowane lokaci lamarin zai iya rincabewa. Rahoton wanda aka fitar da shi a jela Talata ya hada hadda hotunan mutane tsare a cikin keji suna kwance a ƙasa ba tare da suna wani abu ba. Sannan hotunan sun nuna yadda wasu mutane suke tsaye a wani daki da wasu maza da mata daban sanye da abin rufe fuska suna sauraron masu ɗaukan hoton.
Mahmud Lalo ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan bullar wani bidiyo wanda ya nuna wani dan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Elisha Abbo daga jihar Adamawa, yana marin wata mata a wani shago a birnin Abuja, 'yan Najeriya sun fara mai da martani. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton.
Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara binciken Sanata Elisha Abbo, wanda ake zargin ya ci zarafin wata mata a kantin sayar da robobin jima'i a Abuja, yanzu haka su ma al'umman mazabarsa a jihar Adamawa sun ko nuna damuwarsu kan wannan lamari.
Sunana Malam Muhammad Hassan Oscar. Amma wannan abin da ya mana gaskiya ya ba mu kunya kwarai da gaske, domin jiha ce wanda take da mutane mai su ilimi, mai su arziki, mai su ido a duniya. Don haka kira na ga 'yan majalisar ƙasar nan, da gaskiya abin da ya mana ba mu ji daɗi ba. Ya kamata a hukunta shi daidai da zai sa wani su sanata su samu darasin waɗannan abubuwa. Bai kamata mutumin da aka kai shi dai zai tsarin mulkin ƙasa ya aikata wannan irin ta'azan ba, Malam Abdulaziz.
Sunana Fadio Phineas. Abun takaici ne mun wayi gari jiya muka ji jaridan Premium Times ta wallafa bidiyo na Senator Ishaku Cliff wanda ke wakiltan mazabar arewacin Adamawa. An nuna shi yana bugun wata yarinya a daki wai na sayan kayan masu amfani da kansu su samu annashuwan da ya dace tsakanin mace da namiji. To wannan mu ya tayar mana da hankali ba kaɗan ba, domin a ce zaure da ke da daraja irin na majalisar dattawa a samu wai wani yana ciki kuma daga wajenmu ne, wannan kuma mu mutanen arewa ne, abun na ta da hankali ba kaɗan ba.
To sai dai kuma jam'iyyarsa ta PDP a jihar ta ce ita ma za ta gudanar nata bincike. Honorable Abdullahi Adamu Firambe da ke ma zama sakataren jami'ar ta PDP a jihar Adamawa ya kuma min karin haske dangane da matakin da za su daukan.
To mun je mun samu irin abin da yake faruwa a kafafen yada labaru musamman wurare yada zumunta. To har yanzu mu a jami'ance muna jira mu gano gaskiyar wannan al'amari kafin kuma mu nuna me ya kamata mu yi a kan shi. Saboda yanzu idan muka dau wani mataki a jami'ance ya nuna cewa abin da aka yi nan ya tabbata to ba mu mishi adalci ba. Dole ne mu tabbatar da cewa abun nan lalle gaskiya ne. Daga nan kuma jami'ar su fita matsayinta kuma can ba za mu yi nan gaba.
Idan misali ta tabbata ya aikata, kamar wani mataki ita jami'a ka iya dauka?
To jami'a tana da abubuwa da yawa wanda takan iya lazzabta mutane. Idan a matakin karamar hukuma ne ana turo shi jiha, idan a matakin jiha ne ana turawa uwar jami'a ta ƙasa. To kaga daga nan dole uwar jami'a ce za a turawa kuma ta ga cewa me ya kamata ta yi akan wannan abubuwa da suka faru. Wannan shi ne.
Kawo yanzu su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin bani adama irinsu Center for Human Rights Advocacy sun ci fa dole ne a binciki lamarin, kamar yadda shugaban cibiyar Comrade Gambo Dawud ya min ƙarin haske.
Abinda za mu ce a kai shi ne dama mun faɗa ma mutane in za su yi zaɓe su san su wa za su zaɓa, wanda suka san haƙƙinsu sun san abin ciwon kansu, ba wanda za su san ciwon kansu ne kaɗai ba. Saboda haka mu a matsayinmu na masu kare haƙƙin ɗan adam ba za mu lamunta wannan abin da aka aikata wa wannan baiwa Allah a cikin garin Abuja ɗin nan da tafi haka ba. Saboda haka muna kira da kakakin majalisa a matsayinsa na shugabansu ya nada kwamiti na gaggawa a bincike abin da ya faru akan wannan baiwa Allah, tabbatar da cewa an ba ta haƙƙinta da gaggawa. Muna gaggauta kira ga dukkanin hukumomin da abin ta shafa su dau mataki a kai.
Koma da menene dai? Yanzu ko an mazo da ido ne a garin matakin da za a dauka kan wannan dan majalisar dattawan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da Ibrahim Abdulaziz har ila yau akan batun Majalisar Dattawa a Najeriya ta kafa wani kwamiti mai dauke da mutane 8 maza 6 mata 2 domin yayin bincike akan wannan lamarin daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani.
Majalisar Dattawa ta nada wannan kwamitin ne biyo bayan bullar wani bidiyo da ya zargin cewa sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Senata Elisha Cliff Abo ya ci zarafin wata mata a wani shago a Abuja. Bidiyon ya nuna Senata Elisha yana gaurawa matar Mari akai-akai tare da yin ihu yana kira da a kawo masa gudumawa domin ya ci gaba da ladabtar da matar. Senata Obasani mai wakiltar Kaduna ta tsakiya shine ya ja hankalin Majalisar Dattawan da cewa wannan cin zarafi da Senata Elisha Abo yayi abu ne da ya kamata majalisa ta yi tur akai. Anan Senata Obasani ne yake min ƙarin haske akan batun.
Wannan abin ya ja mana tashin hankali saboda kamar yadda kika sani mu a majalisar dattawa wuri ne wanda ya kamata mu zo mu tsaya tsayin daka mu kare duk ƴancin mutanen ƙasar nan ko meye matsayin su da masu ƙarfi da marasa ƙarfi kuma abin da ya shafi mata da matasa da kuma yara shine ire-iren mu wanda mu mun shekara kaman sama da shekara 20 da muna ta fafutukan ganin cewa mun samu ƴancin mata da kuma kare musu martaban su da mutuncin su sai aka wa gari ɗaya daga cikin mu ya je yana cin zarafin yarinya waɗanda duk da cewa dai ba abincika an san me ya faru ba amma a ce da sungu sanata dauki hannu yana bugun yarinya kaman wannan wani abu ne wanda zai iya kawo bacin sunan majalisar dattawa na ƙasa kuma zai iya jawo mana rashin mutunci da kuma martabar mu ta zube gabaki ɗaya kuma kamar yadda na yi bayani daga jiya zuwa yau da safen nan na samu yayi kusan 100 waɗansu sun zo daga ƙasar nan ne waɗansu kuma har ma daga Turai an bugo mu waya suna mamaki da kuma takaici da irin wannan abu kuma a wannan lokaci da duk duniya ma ba Najeriya ba gaba ɗaya an tashi tsaye wurin ganin cewa an kare mutuncin mata da marasa ƙarfi sai aka wagari aka ce wani ya zo mun gan shi a bidiyo yana cin zarafin yarinyar da mun san cewa kila ba ta da wanda zai tsaya mata ne ko kuma ba ta da ƙarfin da za ta iya tashi ta ɗaukaka wannan abu shi yasa na tashi na yi wannan bayanai kuma alhamdulillah na ji daɗi yadda shugaban majalisar dattawa ya nuna cewa da kuma su abokan aikina cewa ya kamata a je a duba wannan abu.
To yaya ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke kallon wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka? Barista Esther Uzoma tana shugabantar ƙungiyar Proactive Gender Initiative ta yi bayani kamar haka.
That is what we profess in this country, particularly in a democracy. As such, this circle of assault on the Nigerian female must stop.
Esther Uzoma ta ce, bayan cewa Najeriya ƙasa ce da ke mulkin demokradiyya ya zama dole ne ta kare haƙƙin al'ummanta. A ƙungiyarmu muna goyon bayan yunkurin kare haƙƙi, musamman ma na mata da kuma na marasa galihu. Majalisar Dattawa ta ba wa kwamitin wa'adin makonni 2 na ya kawo rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yau muna son jin ra'ayinku akan ya kuke gani ya kamata shugabanni su zama abin koyi a al'umma, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi motun. Ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da ɗaki nasa yayi gado ya ƙare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa gare ni oga canja da ku kafet fa a daki har da ku jeri nasa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To jama'a, kiran mu na farko ya fito daga Sokoto. Muna tare da waye daga Sokoto. Alaikum
salam. Alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To Malam Kabiru, menene ra'ayinka akan wannan batu?
To ra'ayina kan abubuwan da shugabanni za su yi su zama abin koyi gaskiya yana da yawa. Na farko daidai bai wuce rika amana ba. Irin amanar da aka ba su na haƙoƙin talakawa su samu musu tsaro, ruwan sha, lantarki da dai sauransu. Idan suka yi haka, ‘yan Allah ya so sun zama abin koyi. Amma ya kasance da yawun majalisu da gwamnoni da shugabanni kowane da yawa waya ta kai na ya kai, to gaskiya wannan munitir da Allah wadai da irin halin da wasu daga cikin su ke yi. Muna fatan za su dawo su san muhimmancin talakaci ne ya zaɓe su, su ba shi haƙƙi ne daidai gwargwaro abin da ya sauka. A tashi lafiya, na gode mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
Mun gode Malam Kabiru. Har yanzu dai daga jihar Sokoto ga kira na shigo mana. Muna tare da wa daga jihar Sokoto.
Ana magana da Alhaji Yaro mai rago kan mu.
To, barkanka da shigowa wannan filin namu. Menene ra'ayinka akan wannan batu?
To, ra'ayina hakikani shi duk sadda an kace.
To, ina ga dai layin Malam Yaro ya katse. Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Daga Delta State. Engineer daga Delta State.
To, Malam daga Delta, ku za ka dan matsa daga radion ka.
Ban tuna din na kuwa.
Yalla bai, ko za ka dan matsa daga radion ka.
Eh, an kai radion.
To, Madalla, kace yaya sunanka?
Sale Engineer.
To, Malam Sale.
Generator.
Menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Abin da jiwa na dan majalisa ne gaskiya bai kyauta ba. A matsayinsa na wanda zai kare haƙƙinka, bai kamata yayin wannan abin ba zai bata sunan majalisa da darajarta da kimanta.
To, kana ganin shugabanni ya kamata su zama abin koyi da cikin al'umma?
Gaskiya haka ne kam. Abin da ya taka haƙƙin bil'adama shi.
To, mun gode Malam Sale da ra'ayinka.
Amma Buhari zai yi wannan.
Salamu alaikum. To, ina ga layi dai ya tsinke. Jama'a, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Wannan Shafi'u ne daga Dawuda.
To, Malam Shafi'u, ko za ka dan matsa daga rediyon ka?
Na kashe rediyon, na kulle rediyon.
To, Madalla, barkanka da shigowa wannan filin namu. Menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To, gaskiya abinda zan ce shi dai wannan dan majalisa bai daidai ba gaskiya, kuma ya kamata majalisa ta dauki matakin hukunta shi, a ladabtar da shi haka dai kamata. Saboda idan ba a hukunta irin su, to za su ci gaba da wasu ma za su ci gaba da cin zarafin mutane.
To, mun gode Malam Shafi'u da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu liƙa jihar Borno. Wa muke da shi daga Borno?
Alhaji Muhammadu ne.
To, Alhaji Muhammadu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To, abun da ni nake so a yi wannan a hukunta kuma a fitar da shi a sa na AGP.
To, Malam Muhammadu, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kun ba ga kira na shigowa daga jihar Kano. Wa muke da shi daga Kano?
Rabi mai jarida Kofar Rombe daga nan jihar Kano a Najeriya.
To, Malam Rabi, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Na'am, game da maudu'in yau, ra'ayina shine lallai idan shugabanni suna so a yi koyi da su, shine su kasance su siffansu da magana ɗaya da faɗa da cikawa babu ƙarya, babu idan an ba su amana su ci kuma bugu da tsari kada su kasance masu halayya wata ta ƙirƙiya dangane da kamar wani laifi lokacin da ba su da muƙami sun samu muƙami suke.
To kaman layi Malam Rabiu ya tsinke. To afuwa.
To nace daga ƙarshe ko da shugabanni ba su fanci da irin wannan hali na kwarai ba, duk da haka ana koyi da su, amma ai gwanda ai koyi da shugaba na kwarai, inda ko shugaba ne ba su fantuwa da ɗabi'a mai kyau, duk da haka sai ya samu masoyi, inda za ki ga yanayi na mutanen ƙasa ƙasa suna kwaikwayi da mawaƙa ko kuma suna kwaikwayi da wani shugaban ƙasa yana irin sa riga kaza da abin da ya kamata. Haka shugabanci dai shugaba ya kasance na kwarai. Ina godiya.
To mun gode Malam Rabiu daga jihar Kano. Yanzu kuma ga kira na shigowa daga Lagos.
Assalamu alaikum.
To alaikum assalam, wa muke tare da daga Iko?
Malam Ibrahim ne daga Lagos.
To Malam Ibrahim,
an wani lafiya?
Lafiya alhamdulillah, muna sauraron
ka. Ya yi fa
alhamdulillah.
Adala maganar wannan dan majalisa da ya mari wannan mata, ya kamata shi wannan dan majalisa shi zama kan shi aiwa jarar da shi dan wannan neman bata suna majalisa yake.
To ai sun kafa kwamiti? Sun kafa kwamiti na yin bincike akan wannan lamarin.
To ya kamata in aka same shi da wannan laifi a yi wa jarar da shi, don saboda su bata suna majalisa ne, ya kamata babba kamar sa ba ya mari mace akan ta je kantin wannan abubuwa.
To mun gode Malam Ibrahim daga Lagos. To yanzu kuma ga kira nan daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam.
Malam Muhammadu Auna ne miki barka da yamma.
To barka mu da war haka. Amina Auna.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da recorder kasuwar Kawo Karunan Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka kan
wannan? To alhamdulillah, dan haka muke fatan a rika zaben mutanen da ya kamata. Yanzu kin ga idan muka dauka shi kai sanata Uba Sani na Karuna ta tsakiya, ya bujuro da wannan abu, kaga ya nuna cewa sun je domin su kare haƙƙin su kansu al'umma ne. Da haka su al'umma ya kamata san abin da ya kamata, kuma su ɗan majalisun nan su fa yi tunani fa cewa duniya fa tana kallon su. Ɗan majalisa ɗaya idan ya yi wani abu guda ɗaya, sai wajen mutane talaka mutum 1000 sun yi abin da ba a yi magana a kansu ba, domin su ne masu tattar da doka a Najeriya. Da haka gaskiya irin wannan ya kamata tun daga san kansila, in ka saka rike da wani mukami to bai kamata a ce ka rike kokarin zaka ci mutuncin wani talaka ba. Don haka ya kamata ɗan majalisa an kafa kwamiti a tabbatar da an hukunta shi domin a tsara tsakuwa domin adalci tsoro. Ƙarshe ne muke fatan alkhairi. Allah iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikodar kasuwar Kawo Karunan Najeriya, a tashi lafiya.
To mun gode da wayan Alhaji Musa Garo ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu nan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Black Stars din kasar Ghana, Jordan Ayew, ya samu kansa a cikin 'yan wasa 11 da suka fi saura tabuka bun kwarai a zagayen farko na gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019 da yanzu aka ke gudana a kasar Masar. Dan wasan na Swansea, rukunin masu kula da shanin fasaha ne suka zabe shi, shi kuma yana a cikin 'yan wasan da sun ka jefa kwallaye biyu kan shin wannan rukuni da sun ka hada da Muhammad Salah na kasar Masar da kuma Sadio Mane na Senegal. Jordan da shi ma ya jefa kwallaye guda biyu na a cikin 'yan wasa 11 da a hade sun ka tabuka abin azo gani a zagayen farko na gasar cikin wasanni guda uku. An zabe shi a matsayin dan wasan da yafi kowa tabuka abin kwarai a wasan su na farko da sun kai 2-2 da kasar Benin a Ismailia. Sai kuma Mubarak Wakaso shi ma an zabe shi a daya a cikin waɗanda ke zaune a banci. Muhammad Al-Shanawi, Yahya Banana, Ahmed Hegazi, Ahmed Al-Muhamdi, Ashraf Hakim, Ismail Benasa,
Aniset Andrianan Tinaina, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Jordan Ayu, Mohamed Salah suka yi ɗan wasa guda 11 din. Sai kuma Andre Onana, Yusuf Atal, Mehdi Benatia, Andre Zambu Guisa, Mubarak Wakasu, Cedric Bukambu, Charles Andrian Masinuru da kuma Yusuf Belali ne waɗanda ke a zaune a bencin na waɗanda aka zaba na ƙarƙashin hukumar CAF. Dan wasan tsakiya na Black Stars ɗin ƙasar Ghana Kwajua Samuwa bayan nasarar da Black Stars ta samu a ranar Talata kan Guinea-Bissau a wasan ƙarshe na rukunin F wadda ya ba Black Stars damar shiga zagaye na gaba. Ya fito ya bayyana da jinjinawarsa ga ɗan wasan na Black Stars da nasarar da suka samu. Gabaki ɗaya kuma ga yadda rukuni-rukuni ƙungiyoyin ƙasashe suka kasance. Ƙasar Masar a rukunin A ita ce ke gaba, Uganda ce ke biye da ita na biyu, Congo na uku, sai Zimbabwe. A rukunin ba kuwa Madagascar ce take sahun gaba, sai Nigeria matsayi na biyu, sai Guinea, Burundi a ƙarshe. A rukuni na C kuwa Algeria ne ta yi gaba, Senegal a matsayi na biyu, Kenya matsayi na uku, sa'annan Tanzania a matsayi na hudu. Sai rukunin D wato Morocco ita ce ta yi gaba, Cote d'Ivoire na biye da ita, Afrika ta Kudu sai kuma Namibia. A rukunin E Mali ce sahun gaba, Tunisia na biye, Angola sai kuma Mauritania. A rukunin F ko Ghana ce ta yi gaba, Cameroon na biye da ita, Benin sai kuma Guinea-Bissau. A ƙarshe sai wannan labari da dimidimin sa wanda ke nuna cewar coach CK Akuno ya yi hannun riga da club din sa kuma sai Asante Kotoko. Wannan coach ya dai dan shekaru 44 an bukaci ya koma wuri daya bayan an yi wani taro sirri na manejoji na klubin a ranar Laraba da ta wuce. Da wannan muka zo ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai amma a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 44 sun rasa rayukansu, kana wasu 130 sun jikkata a daren jiya Talata yayin da aka kai wani harin sama akan wata cibiya da ake tsare da bakin haure a Tripoli, babban birnin Libya. Wani babban jami'in ba da agajin gaggawa da ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO, Dr. Hussein Yunis Hassan, ya faɗa muryar Amurka cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun fito ne daga ƙasashen Afirka da suka haɗa da Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Mauritania. Wata gamayyar shugabannin da ke jagorantar zanga-zanga a Sudan ta amince za ta yi tattaunawa ta kai tsaye da sojojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin ƙasar domin a cimma matsaya kan wanda zai shugabanci gwamnatin da za ta ba da dama a yi sabon zaɓe. Gamayyar mai suna Alliance for Freedom and Change ta amince da zaman tattaunawa ne a yau Laraba, bayan da wani mai shiga tsakani daga ƙasar Habasha ya miƙa buƙatar neman a yi zaman. In ji kakakin gamayyar Madini Abbas Madini. Kakakin ya kara da cewa an amince za a yi zaman ne bayan da suka ginda shirin cewa tattaunawa ba za ta wuce tsawon sa'o'i 72 ba. A yau Laraba, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa wato adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki matakin sassauta mata ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada ta bada umarni, da injiniyan mu ne Mr. Cedric, ni Amina Buhari au nake cewa ku kwana lafiya.